Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma ci kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fagi.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe da magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Amma a yau 27 ga watan Mayu na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne inda zamu karkata akalar shirin mu akan shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya. A yau mun ji ta bakin mata akan fatan su ga sabuwar gwamnati.
Muna tafi da karin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakilin sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
To masu sauraro sai ku kasa kulle don sauraron shirin yau da gobe.
A ranar 29 ga wannan wata na Mayu, Najeriya za ta rantsar da sabon zababben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Matasa da mata su ne ginshikin al'umma, kuma su ne ɗaya daga cikin waɗanda ke taka muhimmiyar rawa wajen gina al'umma ta gari. A don haka masu saurare, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baƙi mata da matasa har ma da 'yan siyasa a zauren tattaunawar mu.
Masararo ƴan aji barkamu da sake sada da ku a cikin ajin mu na yau da gobe. A yau zamu tattauna al'amarin da suka shafi siyasar kasar mu. Kasar Najeriya dai a halin yanzu tana cikin shirin miƙa mulki ga sabuwar zaɓaɓɓiyar gwamnatin da aka zaɓa. Cikin zauren namu a yau akwai mata da matasa da wanda muka tattaro domin mu tattauna da dubi akan al'amarin mata a siyasar Najeriya. Cikin ajin namu akwai Hajjia Amina Kazaure wacce take mai ba da shawarwari ne akan al'amarin da ya shafi shugabanci da kuma harkokin mata. Akwai Godiya Lolo Ibrahim wacce take 'yar siyasa ce, da kuma Isa Gidado wanda shi ma dan siyasa ne. Barkanku da zuwa. To, a cikin kamar yadda na fara gabatar muku da abin da zamu tattauna, zamu tuna abin da ya shafi harkokin siyasar mata ne a cikin Najeriya. Idan ba za ku manta ba, wannan gwamnatin da za ta karkare nan da 'yan kwanaki an yi ta kawo shawarwari akan yadda za a tallafa wa mata kuma shigar da su cikin harkokin gwamnati, inda aka fara samun canji don an samu akwai ministoci mata da aka samu a wannan gwamnatin. Shin wani irin dubi za mu yi akan abin da ya faru, abin da ya yi wa kana akan cikin wannan gwamnatin mai fita kafin wannan ta shigo? Idan aka ce ku yi awo ku sa ta a mizani, wani irin wani mizani za ku dora shi wannan gwamnatin a yanda ya shigar da mata, ko kuma a ce ya taɓa al'amuran mata a cikin siyasar Najeriya? Hajjia Amina.
To, alhamdulillahi wannan gwamnatin da take shirin fita, gaskiya akwai wurare da yawa da ya kamata a jinjina mata, domin kuwa mun samu canje-canje. Canje-canje kuwa abinda nake nufi shine matan da aka dauka aka sanya a cikin gwamnati, mata ne waɗanda sun riga sun goge a cikin harkar siyasa, sun goge a cikin ayyukansu, wanda kuma muna ganin aikin da aka dora musu gaskiya daidai gwargwado ya kai inda za a ce sun gudanar da abin da ya kamata. Misali, in ka dubi a tarayya, akwai ministan kuɗi da aka samu, wanda kuma an yi gwagwarmaya da ita kwarai da gaske. Aka sanda yadda komai aka ɗauko aka caɓo za a bada ne kawai a dangwala hannu a wuce. Amma wannan karan kin san mata mu muna da bin ƙididdiga, sai an tace an tankaɗe an reraye an ga abin da aka kawo ɗin nan ina zai shiga, me kuma zai fita. so an samu wannan so da yawa za a kawo batutu amma an ta duba ta ga bai dace da tsarin abin da ya kamata ba za a tsaya a yi abin da ya kamata din ai wanda kuma yawanci kin ga a siyasance za mu ce ya zama kamar dan akasin siyasa me aka san siyasa yawancin aka tashi dan siyasa ana dauko su ne kai akan yan siyasa amma wannan kana an duba kwararru wanda sun cancanta sun san aikin su su aka dauko aka ba wa'annan wurare su zo su idan muka dawo gida nan Kaduna kuma kin ga nan ma za mu gani cewa wannan gwamnatin mai fita ita ce gwamnatin ta fara ba dama mata mukamai da yawa kuma mukaman da aka ba su ba irin wanda aka saba ba su da ba da yawanci zaki ga an ce commissioner women affairs wato commissioner mata da jin dadi in fact wannan karan sai aka canja ma maimakon cewa ma'aikatar mata sai aka maita shi ma'aikatar mutane da jin dadin walwalar jama'a
kowa da kowa kenan
kowa da kowa kenan ya shiga ciki kin ga shi aka dauka aka dankawo mace an kare haƙin mata an kare na maza an kare na yara an kare na irin masu yawo a gari din nan ma an sa mana commissioner shari'a an sa mu shugaban ma'aikata ga sunan dai kin ga zamu ga wannan wani canji ne akan yanda aka saba yin gwamnatin siyasa a da
to mataki na tarayya magana da kika yi na cewa an samu ministan kudi wannan gwamnati ne ta fara bayin wa mace wannan damar ba akwai wani canji akwai wani abu da aka gani cewa na ci gaba da wanda ba a saba gani ba
eh shi ne
nake sauraron ministoci mata
shi ne nake ga miki kan cewa in an tashi yanzu da aka san yanda aka san gwamnatin siyasa mafi yawanci da abin da aka kawo kawai su dab alhannu suke yi an wuce wurin
to ɗan min yarima ne a shakida
ɗan min yarima ne a shakida to amma ga duk wanda ya san abin da yake yi aka zo dole zai tsaya ya tace ya ga me zai je ya zo in wani bukatu ne aka kawo daga majalisa ko wani abu ko da shi ma shugaban kasa ne za a ga me zai haifa ma kasa to wannan na san Zainab ta yi kokari ta yi wannan so yana ɗaya daga cikin abubuwan da zamu ce an dan bambanta da yanda aka saba yi da
kaje ta yi dubi ga gwamnatin nan da take shirin fita
eh to a gaskiya sosai in ce Hajiya ta yi magana akan komai idan aka ce magana gwamnati bari ta siyasa an shigo da mata tun lokacin da ake yakin neman zabi saboda duk inda aka shiga a yankunan Najeriya in aka lissafa za a ga cewa mata sun fi maza ba da kura a kasanmu Najeriya saboda sun fi Hajiya ta yi magana jajircewa so suna jajircewa su tsaya ji hakurin da za su yi su wuna alayi su kada ƙura'arsu sukan raka wasu na koma gida saboda aikace-aikacen gida kun gani so gaskiya tun daga lokacin yakin neman zabe zuwa lokacin da za a bada ƙura'an nan mata ne
to baka ganin daga daidai nan wurin suke tsayawa bayan sun biya bukata an samu garin amma an tuka tuwon ba a raba da su
gaskiya ana rabawa da su amma ba hamsin da hamsin ba mazan suna rinjaye wurin raba ana tsakudan musu idan
wato ana takuran musu bayan kuma su ne ainihin kashin bayan yin zaben
yawa a zabubbukan can baya da suka gudana ana tsakuran musu to amma yanzu za ku ga cewa yanzu zamani ya dan fara canzawa za ku ga matan suna shigowa tsindin a buga da su kamar yadda Hajiya ta ce a ministan kudi ma mace ce a Najeriya so kuma aka dawo jihar Kaduna mukamin mata sun fi maza yawa wanda ke rike da judiciary in kika duba planning and budget commission mace ce human services mace ce health mace ce education mace ce akwai head of service mace ce ke gane so akwai da dama kuma in kika shiga cikin wa'annan ministries din zaki ga cewa departments da dan dama mata ke rike da su so kin ga ita jihar Kaduna ta yi kokari wurin shigo da matar kuma kin ga mace muke gwamnati a jihar Kaduna in baki manta ba mace ce wanda in kika auna duk arewa babu gwamnati ko mataimaki ina ga mace so wannan yayi an yi kokarin shigo da matan dan a samu cewa eh su ma an ba su haƙƙin su
to malam Gidado ya ce an ba mata haƙƙin su godiya Lulu ke kin kasance yar siyasa ce kuma a kin yi takara an baki naki haƙƙin kin samu damar da kike bukata musamman a wannan sabon gwamnati da ke za a damu
tukuna dai ba mu sani ba domin a yanzu muna kan ja idan an gama zabe kowa ya ja gefe an bar mu ba a neme mu ba mun ba da kuri'uwa an gama komai mun dawo gidajen mu ni bayan ma da na fadi zabe an ce ya kamata in koma gidan mai gidana in ji in ci gaba da harkan mata a gida in bar sauran harkoki din ma maza waya kamata in koma gidanje in zo nawa suna ba ma baba na laifi me yasa ba zai banni in ci gaba
ga shi matashi ya ga shi mace
wai in koma gida in zauna maza dai sun nuna mana ba tare mazan ma sun so su danne mu matan ma sun yi kaman za su yi da mu ko ya kai sun juya mana baya
har yanzu dai kenan akwai sauran tafiya kenan da gogewa wangaren mata da shi da siyasa
muna kan ja da zace kuɗi ana siyan delegates da kuɗi ko da ka cancanta ka samu kujerin in dai kuɗi ya shiga tsakanin ku da mutane za su iya sadda kuri'unsu akan kuɗi so har yau dai kuɗi ya zama mana matsala a cikin harkar siyasa
game da wannan sabon gwamnati da za a kafa nan da ƴan kwanaki wannan hange kike wa matsayin mata da kuma damar da suke da shi a wannan gwamnati
to idan gwamnatin za ta tsaya ta yi adalci ganin cewa mata su ne suka bada kusan kashi 80 na ƙuri'u
kina da wannan kiyasu
ina da wannan kiyasu saboda ni ina bin diddigen zabe kuma ranar zabe ina bin kusan duka polling units ina gani muna zuwa muna tacewa muna samu reports daga wurare zaki ga kusan kashi 80 mata ne suke fita suke jefa ƙuri'a mazan da kansu ma mun shiga studio da su sun faɗa cewa sun koma baya saboda sun ga matan sun bi sun mamaye wurin
kikenan ana iya cewa mata ke daura ma mutane su sai sabar shi
wallahi da gaskiya zamu iya bugai kirjinmu mu ce duk wanda ya ci ƙuri'u wannan da ya ci zabe to gaskiya mata ne suka kashe wurin nan to kin ga shi yasa nace idan za a yi adalci a tana wannan ya kamata a zabo matan da suka dace din suka cancanta a yi gwamnatin da su a ba su mukamai duk da ana ganin lokaci ne na siyasa to amma a harkar gwamnati ba magana siyasa ya kamata a shiga da ita ba magana ce ta dacewa da cancanta domin shi aikin gwamnati ai ba aikin zuwa sayayya bane ba zuwa campaign bane magana zuwa campaign daban magana aikin da za a yi sun surutu ma jama'a kuma daban a gwamnatance so kin ga da matan nan da matasan nan ko waɗanda suka dan fufuto suna neman mukamai akwai matasa da yawa aka san yanda muka saba gani a shekarun baya can in za a yi siyasa tunda da kawai kamar an dauka ma wani abun gado ne in ba da tije ba ba za su iya ba amma yanzu kin ga an samu matasa da yawa waɗanda sun fito sun yi takara kuma alhamdulillah wasu sun kai labari
bangaren mata fa
a bangaren mata kuma nan ne matsalar fa take
har yanzu
kuma gaskiya abin da yake daga cikin abin da yake na kasu ga mata shine maganar delegate domin aka zo wurin fidda gwani din nan ake wasa da mahaukatan kudi kai kana ganin ka cancanta mutane sun san eh ga kai yanda kake to amma sai a koma ta bayan gida a je wasa da barazana ake musu kuma mu imani da muka shine cewa in dai za a yi aiki ne to a dauki cancanta wanda ya san aikin wanda ya san zai yi ba maganar wanda ba kin ga gake su din mama ta ba matan nan tazo ta yi kokarin ta aka yi zaben nan aka kai amma aka dinga kai ruwa rana sai da aka san yanda aka yi aka murkushe ta aka danne mu mata in general tunda ai wakiliyar mu ce
ka har jan Allah lalace ta da minista
muna to da aka lalace da minista amma ba kamar a ce ka kai takara gwamnati ka ci ba ai wannan wani amanta magana ce ta daban yanzu ba gashi an zo an sake ma kan Aisha Binani ai gashi ne ita ma ai kai primaries din ta ce aka zo aka yi zabe din mun yi saki jiki kowa ya fito ya ga mana an ci aka zo aka ce sai an sake yin run aka sake yin run din nan amma dole aka sai da aka san yanda aka yi aka murkushe ta to kin ga kenan ya nuna kenan mu mata har abada duniya kawai in billahi ne a titi mu sha rana
mu za mu dora kenan
mu dora mutane kuma alhali mu namu in mun sun fito a ce kuma ba za a ba su fito ai ba magana adalci a cikin wannan gwamnati
ko kina ganin akwai wani canji za a iya samu a wannan sabuwar gwamnatin da zababban shugaban kasa Tinubu zai duka fa
eh to abin da ya kamata ya duba wannan abubuwan tunda dai wannan magana musamman magana Binani din ba wani magana bace boyayya an kai ruwa rana har duniya ta shigo ta zo ta gani saboda Allah aka zo aka yi mama Zaban an ce an lallashe ta an bata Midani me zata yi daga sanata ta fito misali ta bar kujerar da ta sanata ta zo ta yi takarar gwamnan nan ai Ibrahim ne saboda mu mata kuma muka yaba da abin tsayawa da jajircewar da ta yi akalla ko ba komai musamman mu a nan arewa an samu wadda ta tsaya ta yi kifin rekod an dafa mata baya ta ci an yi zaben nan maza da mata sun zo an zo yanzu an durkushe ta to me za a koma a ce mata mu muna ganin lallai akwai wani abu a ƙasa ba magana bace ta siyasa tunda dai a siyasance ta fito ta nuna kanta ta fito ta gwada kanta to amma shi ne watakila an kawo al'ada da addini kuma al'ada da addini ma ana musu kuskuren fahimta ne ana fassara su ne yanda aka ga dama
Nigeria, uwa ne ya uba ne ya kada ta yi ku karkabilanci da zambanci a dunin mu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da hausa zayar mata kibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Nigeria, kasa daya uwa daya uba daya kasa daya uwa daya uba daya Nigeria, kasa daya uwa daya uba daya
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Miliya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin shugaban tattaunawar.
Isa gida ado, idan muka yi dubi da irin salon shugabanci na shi wannan sabon zaɓen shugaban ƙasa ne lokacin da ya gudanar da mulkin sa na matsayin sa na gwamna a jihar Lagos, wani irin dama kake ganin shi shugaba Tinubu zai iya bawa mata a wannan shugabancin da zai kafa?
Eto gaskiya idan aka tsaya aka duba zaki ga cewa shi Tinubu mutum ne wanda yake son mutane masu kokari. Bai tsayawa wai kawai ya duba maza sai maza. In akwai mace wadda ke da ilimin da za ta gudanar da abin da ake bukata zai ba ta wannan hurumin. Haka nake gani gaskiya. Shi mutum ne wanda ke ba da hurumi da dama ga wanda yake kyautata zaton zai iya aikatawa.
To kuna mai kyakkyawan zaton gila mata za su gaskiya muna da dama na takara.
Yawwa muna mai wannan kyakkyawan zaton gaskiya saboda a wurin mukame da zai bada nan muke da kyakkyawan zato saboda kin ga dai zabi an riga an yi zabi. Kuma a zabi gaskiya mata da dama an yi waje da su tun daga wurin primary elections din su. Yana wurin zaben fitar da gwani. Duk an yi waje da su kamar irin su Godiya Lolo. A arewa muna ganin maza suke shugabanci mata sai dai sidi to a kujerar zabe kam an fi kyautata zaton gaskiya sai dai namiji ya shiga mace sai dai ta bi dan saboda in kika duba yadda aka kai goro aka yi maru ake cewa
kai goro aka yi mari
yawa aka yi mari lokacin zaben Mama Taraba da aka yi misali aiki mun ga yadda aka buga shi aka zo zaben Binani shi ma jibi yadda aka buga sai da aka yi run din ma sai da aka turza sannan ne aka ce ba ta samu ba gaskiya kamar yadda nace din kin ga ko da ba samu damar cin zabe ba
godiya za a samu karuwar mata a wannan sabuwar gwamnatin
za a samu karuwa domin mata ma sun kara kwazo a wannan siyasa da ya wuce mata sun kara kwazo sun saniya sun yi aiki mai kyau kamar yadda Hajiya ta ce kashi 80 mata sun ba da kuri'u kuma mazan sun gani cewa mata ne sun fita su yi wannan aiki
ko sun kun fa kara mai da hankalin ku akan sanin harkar shugabanci
mun sani kuma mun kara kwazo sosai ba kadan ba to kuma mun san in sun ba mu dama za mu nuna korewar mu da wayewar mu da har in an ce za a yi gwamnati da ke za zabe maza domin mata za su taka rawa mai kyau suna nunawa muna gani sai ko ba sa ba mu dama ne saboda addini da al'ada da ake faɗi amma dai mata in sun ba da dama da gaske mata za su nuna wani rawa ne da ita mace ke rike gida ko ba haka ba so za ta nuna mana a cikin gwamnati ma ta san harka rike ba gida kaɗai ba har al'umman ƙasa
to yanzu wani fata ke da shi a wannan sabuwar gwamnatin da za a kafa me shirin shigowa
fatan mu shine gaskiya in za su yi ma mata adalci a ba mu makamai masu kyau a daina ajiye mu a women affairs kadai
ba su harkokin da ya shafi mata kawai
domin mazan ma duk aiki da suke mu maza mu iya yi aji daya muka shiga daya ba da sun rubuta shi muka yi duk abin da sun yi mun yi to me kuma ana nuna mana bambanci in Allah ya yarda aka ba mu makamai masu kyau za mu yi aiki kuma za mu yi sosai ba kadan ba kuma kasan za ta san akwai abin da ya canza in mace ta rike mulki kuma ya kamata kaso da aka bada 35% kashi 35 da ya kamata a ba ma mata da majalisar dinkin duniya suka sa hannu da kuma Nigeria ta sa hannu ya kamata a ba ma mata a cikin mulkin kasa gaskiya mata ba su samu kashi 5 ba ya kamata a ba mu ko kashi 30 in aka ba mu mata gaskiya kasar nan za ta san akwai abin da ya canza domin mata za su yi iya kokari su gan sun canza halin Nigeria da komai da ke faruwa
da ƙarshe yanzu akwai shawarar da za a ba wa ita wannan sababbiyar gwamnati wurin ganin cewa an saka mata da matasa wurin tafiyar da wannan sabuwar gwamnati
to alhamdulillah kamar yanda muka ce muna harsashen a can sama wato gwamnatin tarayya tunda shi shugaba zababbe Tinubu mun gani yayi a yanda ya mulkin Lagos kuma mun san mutum ne wanda yake son kwazo da gogewa da kwarewa a aiki ya kuma san cewa akwai matan nan waɗanda suna da wannan karfin akwai kwazo akwai kwarewa akwai gogewa a cikin aiki to muna kira gare shi cewa yayi amfani da damar shi ta shugaban kasa ya kwakulo irin waɗannan matan da matasan da suke tasowa yanzu waɗanda jajirtattu ne za su tsaya su yi aikin da ya kamata don a gina kasa tunda shi kullun yana faɗa cewa shi yanzu burin shi shine a gina kasa ba maganar siyasa ba ce tun daga an riga an yi zabe Allah ya ba wanda zai ba duk wanda zai tallaba a gina kasa to a dauko shi to a cikin ku tabbas akwai mata akwai matasa waɗanda kwararru ne jajirtattu ne sun san aiki sun san yanda za a yi a sa kasar nan ta ci gaba saboda haka muna kira ga shugaba mai hawa ya kasance yayi amfani da wannan damar ya kwakwalo matasan nan ya kwakwalo matan nan an zo an ba su mukamai wanda suka dace wanda inda suka yi aikin su za a san cewa eh an yi aiki ba wai yanda aka saba kamar yanda nace a ce women affairs ba a'a wannan women affairs men affairs duka namu ne da harkokin mata da na maza duka namu ne tunda gida ai namu ne
ai wannan karan ma kunya da kila ma a bani miji ma
wani a bashi wallahi
a ga kamar nuna
wallahi mun yadda a bashi a canja ai wannan karan gidan aka canza mu kuma sai a ba mu wasu mukaman da ake ba mazan wanda ba a taba ba matan ba wannan karan a dauko mace a bata
a ga yanda za a yi
to mun tabbata
Allah
kuma muna wannan kalubalen ka idan ga
jihohin Najeriya
jihohin Najeriya gaba daya su ma su tabbata cewa an ƙara yawan mata a cikin mulki sannan kuma mukaman da ba a taba basu ba a basu a gwada a gani kar a ce kullun daman harkar ma'aikatan mata ai ba wani abu ne wanda muke kullun tunda a gidajen mu muna yi a dauki namiji a kai shi ma ya je dandana
wato wannan kar ai canji
kuma a basu su
wani dama fata da kuma buri kake da shi na ganin yanda za a taba matasa da kuma mata a wannan gwamnati
to a gaskiya ni dari bisa dari ina kira ga wannan gwamnati ta tafi da matasa gaskiya saboda a yanzu maganar da ake yi kin ga gwamnatocin ko wannan gwamnatin da za ta shuki in kika duba mukamanta na can sama ministries da MDs din nan da aka raba zaki ga dubba matasa sosai a ciki diddattawa ne wasu sun haura 70 wasu sun haura dukkan 60 da ne abin da ya saba
wato ku matasa kuna son ya zama matasan masu karancin
shekaru abin ya dan zo masu karancin shekaru saboda suke kallon suna da sauran shekaru gaba
dole su gyara
za su gyara dan gaba kuma su gyara ta gaban nan kuma saboda ƴaƴan su ma su ji dadin gaba so shi yasa zaki gan ana yawan ba dattawan nan zaki ga su tasu ta riga sai suka tasu ta riga ta kare su ko ai ko ka ai mu haka muke ganin abu in ba ko ai ko ka unkula ba me yasa muke samu abin da muke samu a Najeriya amma duk abin aka ce an ba matashi to fa zai tsaya ya gyara dan shi ma zai sauka mulkin cikin shekara 4 ko shekara 8 da shi za a dawo a wahala in wahala ce in kuma jin dadi ne aka gyara da shi za a dawo a ji dadi to amma ana ba da mulki ga wanda ana tunanin ma ba zai ƙara sati ɗaya ba duk da dai mutuwa ba a sa akan wani ko wani
to kuna da bukatar ganin sababbin fuskoki ba wanda aka saba gani ba
muna bukatar sabon jini yanzu kika duba kika gani Muhammadu Buhari da zai sauka yanzu ya mulki Najeriya tun shekara kusan 40 da suka wuce ya mulkin Najeriya kin gani sannan just shekara 8 baya an dawo da shi ya sake mulki to mu yaushe lokacin mu zai zo sai mu ba mun kai 60
a ganin ka kina duk wanda ya rasa ya je ya rasa ya saka
gaba yawa duk wanda ya kama ya saki to ya saki ya matsa ya ba sabon jini wuri saboda yanzu rayuwa na canzawa ana magana ne na technology din nan da sauran abubuwa haka kin ga wanda ke da shekarun su ba su iyawa sai dai su dauki mataimaki wanda zai rinka duba musu wa'annan abubuwan
yana kuma matasa ake samu
to me yasa ba za a ba matashin nan mulki ba gani kuma in dawo ga maganar da Hajiya Amina ta yi take cewa a ba maza abinda mata suka rike mata su rike wannan sai ya ja hankali yauwa to sai ya jawo hankali na da in ga an ba mace defense ta rike a yau inda muke ciki ana
ai ko kina na an ga canji
to ani na ga
a Gambia
a ba mana
ko defense yauwa yo mu gaskiya yau a halin da muke ciki a Najeriya dai matan nan su yi hakuri dai mazan su rike irin wannan
wurare ba ga mana malami ta a gada a gani ko za a samu canji tunda mu dai kawai canjin muke
ba dai mu so dai a shigo da matan a ciki amma dai a dan ba su tsokaci na wani kashi amma ba su mamaye duka ba saboda kin sa ganiye yau a niya yawa akan ce niya tana iya
lai tana yin tsani ko
yawa
to ya kama ne saboda matan suka yi yawa kin gane za a gani kawai za a raba za a tabbatar da an ga canjin fiye da yanda mazan san to su kuma za su ga cewa ai ya za a ce mata sun zo sun hadu sun yi abin da su basu ba sai za su ke tsoron kar a sa matan da yawa
dan dole
sai an samu wannan canjin
ne jirin abin da ake tsona
kai ina magana domin shi ne miji ne to amma in aka ba mata shi ma ya sani in an ba mace dama mace da matashi dama ka san mu zai canza to koda wace fanni yaka ba
godiya ta ce ta fara son kamar yanda Hajiya ta ce ta ce ayi juye ayyukan da ake ba maza a ba mata mata kuma yanzu su ma a ba su maza san bi sannan da ko ka shiga ku maza godiya ta ce a ba mata dama a ga yanda ake
ai gaskiya in kika duba magana Hajiya da ta dauko to ta kasa mu ma a nan Najeriya an yayi lokacin da hanya Abuja ta yi zafi ba abi unit din mata aka dauko mata zalla aka baza ta hanya Abuja kuma cikin wani iko Allah tunda aka saki matan nan a hurin bamu ji wani labari
to ka ce
kenan wani ba an ba a to amma mu
dai ai mata za su yi
defense a aiki da mata yana yi amma
ma'aikatar tsaro
matan matasa
mata matasa
masu jini a jiki su aka zuba a hanya
to wannan karan ma a duba
ba a duba mun ga
Hajiya aka ce ba
yauwa
muna bada shawara
ba a shiga cikin sabuwar gwamnati lafiya kuma muna da sabuwar gwamnati fatan alheri da fatan za a dauki shawarwarin da aka bada na shigar da mata da matasa cikin wannan tafiya domin samun canji mai amfani
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman a kan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa 8 kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin ƴan kasashen da ke makwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tinkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryen mu na radio da talabijin da kuma shafukan mu na sadarwar zamani wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da Sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Zamanin yau kowa ya bace da badar neman sai sun kwabo har da kumanya da cikin gari
ana kumanya da cikin gari
ya Allah sarki wani jin ka tsare ka raba mu da shan wuya ka tsare ka raba mu da shan wuya
ya Allah ya jini ha kuma an da kai
nan shi ne mu ni dai sharar duniya wanda duke biye shi ya shan wuya
wanda duke biye shi ya shan wuya
wanda ko ya biye mata zahiri zai kasance kan halin wuya
Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta da shirin baki ɗayan sa wato Julie Ladders Gresham da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya
Yo da ko da muryar Amurka na za su bare ni.